لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنمو دسادوا ونم مجلسي ميتال البركة لا ينقص ساتي ليو وأسامو أني كراتو وقصاتي بيدي أوشي فمسامو نكي كراتو با muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladaniya kuma ya sa mana a cikin mizani mun yi magana akan abin da ya shafi ceto ko muna magana akan abin da ya shafi ceto tabbatar da cewa akwai ceto mun riga mun yi dogon bayani akan wannan sai dai muka ce ceto a fahimta ahlus sunna ba kamar yadda waɗansu suka kore ceto ba daga cikin ƙungiyoyin bid'a ba kuma kamar yadda wasu suka ɗauki ceto ba a mahangar wasu ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin ɗan bid'a wannan mun yi bayani tare da dalilai wanda ke nuna akwai ceton da kuma dalilai na waɗanda suke cewa babu ceton mun yi bayani a kansu tare da kuma ainihin wato ruguje abaiban duk da suka dogara gare shi don me su tabbatar da cewa babu ceto sannan muka zo a majalisi na biyu muka yi magana a kan abin da ya shafi sharuɗa na ceto muka ce akwai sharuɗa ga ceto muka yi majalisi guda ɗaya muka sake zuwa majalisi biyu muka yi magana a kan ainihin abin da ya shafi ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau ina ji shi ne zai zama majalisi na ƙarshe a kan abin da ya shafi ceto shi ne a shafa'atul amma yawmul qiyama mun ambata muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto daidai hanyoyin ceto kusan guda bakwai ko ceto kusan guda bakwai daban-daban yau kuma za mu yi magana a kan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ceto har yanzu akwai waɗanda za su yi ceto malamai suka ce wannan shi ake kira ceto na gaba ɗaya wato wanda ya shafi salihan bayi da waɗanda suke annabawa da manzanni da kuma waɗansu waɗanda ba ma ɗan adam ba ne na farko daga cikinsu wanda za su yi ceto ranar tashi kiyama shi ne alƙur'anil karim malamai suka ce alƙur'ani zai ceci ma'abotansa ranar tashin kiyama wato duk waɗanda suke karanta ƙur'ani kuma aka same su sun yi imani da shi kuma sun yarda da shi kuma sun yi aiki da shi to waɗannan ƙur'ani zai cece su ranar tashin kiyama amma da sharadin cewa ka yi imani da shi kuma ka yi aiki da abin da ke cikinsa ba ka ɗauki ƙur'ani ya zanto cewa kamar jakan magoli ba duk umarnin ƙur'ani ba ka kiyaye ba kuma duk wanda ya zo yake neman a yi masa asiri ko tsubbu ka ɗauko ƙur'ani ka buɗa ka ce da shi ne za ka yi tsubbu to ko shakka babu waɗannan karatun ƙur'ani ba zai musu amfani ba idan suka mutu suna irin wannan aiki so waɗanda ƙur'ani ke ceta su ne waɗanda ake kira ahlul ƙur'an su kuma ahlul ƙur'an su ne waɗanda suka yi imani da ƙur'ani suke karanta shi kuma suke aiki da shi wannan ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito a Kitabus Salah Kitabus Salatul Musafiri daga hadisin Abu Amama Al-Bahili yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul iqra'ul Qur'an iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku karanta al-Qur'an domin shi al-Qur'ani zai zo ranar tashin kiyama yana mai ceto zuwa ga masu karanta shi wanda suke karanta shi kuma suke aiki da shi wannan Qur'ani gaba ɗaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku karanta shi domin zai zo ranar tashin kiyama yana mai ceto ga waɗanda ke karanta shi wato in an ce ahlul Qur'an ko ashabul Qur'an ana nufin waɗanda ke karanta shi kuma suke aiki da shi ba sa cikin ahlul Qur'an waɗanda suka haddace Qur'ani kawai amma ba sa aiki da hukunce-hukuncen Qur'ani waɗanda ake kira ashabul Qur'an ko ahlul Qur'an su ne waɗanda suke karanta shi kuma suke aiki da shi duk abin da Qur'ani ya ce a yi suna ƙoƙari su yi daidai gwargwado duk abin da Qur'ani ya hana suna ƙoƙari su hannu daidai gwargwadon samun iko waɗannan su ake kira ahlul Qur'an ko da ba su haddace Qur'ani ba ina fata kuna fahimta wanda ko baya aiki da Qur'ani ko da ya rubuta shi sau 100 daga bakara har nasi amma duk umurnin Qur'ani in an zo shi baya bi in an ba shi amana zai ci in ya yi alkawari zai saba in ya yi magana zai yaudara ya harshen damo idan an zo wajen aiki shi ne can duk ayyuka na asha wanda tashin farko Qur'ani ya haramta za ya yi a ƙarshe ma ya maida Qur'ani ya zama jakkan magoji in zai tsafi to zai ɗauko Qur'ani ya rubuta ayat Qur'ani da wani abu na najasa don a samu wata falala ta duniya ko a wani tsafi a rufe bakin wani a buɗe wani harafi daga cikin harufin Qur'ani a sa sunan wani a je a ɗauko wani abu a jikin kabari ko a jikin matacce ko a cikin ƙasar kabari a sa a naɗa laya a yi wani abu to wannan ko ya yi sauka dubu ba ruwan sari wannan ba a kiransa ahlul Qur'ani ina fata kuna fahimta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta Qur'ani zai zo ranar tashi kiyama yana masu ceto ga waɗanda ke karanta shi a cikin wani ruwayar manzo Allah ya ce ikra'u zaharawaini ku karanta waɗannan surorin guda biyu an ce zaharawaini li nurihima ku karanta waɗannan dogayen surorin guda biyu suratul baqara da kuma suratul ali imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati manzo Allah ya ce su waɗannan surorin za su zo ranar tashin kiyama ka annahuma gamamatani kamar dai wasu gajimarai ne wato kai ka ce wasu gizagizai ne guda biyu manya-manya suna yin inuwa ga wanda ke karanta su ina fata na fahimta suratul baqara da kuma suratul ali imran manzo Allah ya ce kuke karanta su za su zo ranar tashin kiyama kamar gajimarai suna yin inuwa ga waɗanda ke karanta su waɗanda suka haddace su suka karanta su kuma suke aiki da abin da ke ciki saboda ranar tashin kiyama babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Ubangiji to su waɗanda suka haddace suratul baqara suka haddace suratul ali imran suke kokari su karanta su kuma su yi aiki da abin da ke ciki manzo Allah ya ce idan sun tashi ranar tashin kiyama waɗannan surorin guda biyu za su zama kamar gajimarai suna tasowa daga kabari suna yi masu inuwa lanar da kowa ke neman inuwa kuma babu inuwa to su waɗannan suna ƙarƙashin wannan inuwa a cikin wata ruwaya manzo Allah ya ce ka annahuma giyayatani au ka annahuma manzo Allah ya ce za su zo kamar gizagizai a wata ruwaya manzo Allah ya ce za su zo kamar irin wani kungiya ta tsuntsaye idan wanda ya taba ganin yadda fara take irin farar nan ta bala'i zai ga idan sun taho za a ga sun yi gungu gaba ɗaya iya inda suka abu din za a ga sun yi kamar gajimare sun rufe rana kamar inuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta waɗannan surori ranar tashin kiyama. Wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya ruwaito a cikin wata ruwayar manzo Allah yake to hajjani ala ashabihima za su zo suna yin kai kawo a wajen Ubangiji har sai an ba su ceton wannan mutum da ke karanta su wato waɗannan surori guda biyu suratul baqara da kuma suratul ali imran surori ne waɗanda suke masu talin falala yana da kyau ya zanto cewa musulmi ya karanta su wato da karatu mai kyau idan san samu ne ma ya haddace su idan ya haddace su kuma ya yi aiki da abin da ke cikinsu na hukunce-hukunce da kuma dokoki saboda kusan ka iya cewa dokokin da ke cikin waɗannan surorin guda biyu sun kusan kunsa ɗaya bisa ukun dokokin da ke cikin Alkur'ani karanta su yin aiki da su da yawan karanta su yana sa su ceci mai karanta su ranar tashin kiyama sura ta biyu ko abu na biyu karkashin ceton Alkur'ani shi ne ita ce suratul baqara da kuma suratul ali imran kamar yadda muka fada a cikin wata ruwayar manzo Allah ya ce ikra'u suratul baqara fa inna akzaha baraka wa tarkuha hasara wa la tastati'u hal baqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta suratul baqara Suratul Baqara ayoyi 280 ku karanta ta sai manzo Allah ya ce fa inna akzaha baraka domin a cikin karanta ta da iya karanta ta mutum ya rike Suratul Baqara yana karanta ta yana kokarin ya haddace ta yana yin aiki da abin da ke cikin ta manzo Allah ya ce akwai albarka mai yawan gaske ya ce wa tarkuha hasara kuma bari mutum ya zanto bai iya karanta suratul baqara ba ko kuma ya iya karanta ba ruwansa da karantawa har tilawa ta wafi manzo Allah ya ce akwai hasara wanda take mai girma a tattare da shi sai manzo Allah ya ce wala tastati'u hal baqala matsafa ba za su iya cin karo ga wanda ke karanta suratul baqara duk wanda ke so Allah ya tsare shi daga matsafa mayu daga matsafa ƴan kulsirim daga matsafa ƴan tsubbu da masu sihiri ya karanta suratul baqara manzo Allah ya ce wala tastati'u hal baqala mushrikai matsafa ba za su iya karo ba da mai karanta suratul baqara ina fata ana fahimta anan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fa inna akzaha baraka a cikin karanta ta akwai albarka mai yawa za mutum zai samu albarka a duniya kuma zai samu albarka a lahira albarka a duniya duk gidan da yake karanta suratul baqara aljannu ma ba sa shiga gidan ina fata ana fahimta duk gidan da yake karanta suratul baqara aljannu suna nesa da gidan musamman a shirin wannan zamani da aljannu suke ta yawo a tsakanin mutane kuma suke yawan shiga gidajen mutane kuma su shiga cikin mata da yawa da ƴaƴan mutane da yawa abu ɗaya ne zai sa kana karanta suratul baqara kuma aljini ya ki barin gidanka to idan ana kallon arewa 24 kam gidansu ba da mashi da dare 91 yake ko dare 100 ko menene zafafa guda 10 yawwa to kaga wannan zai yi wahala a ce aljini bai zo ba saboda waɗannan kiɗe-kiɗen da raye-rayen su ne abinda aljini yake so sai ga shi ana ta karatun Qur'ani a gidan amma kuma kawai ga aljanu nan su buge wannan su fada wancan abun mamaki ma za ka ga gidan yara ne suka iya karatun suratul baqara ma uwar da uban duk ba su iya ba amma ga yaran suna karantawa amma kuma aljanu ya ki barin gidan ya buge wancan yaran ya buge wancan yaran saboda me kullun gidan in ka ga an daina kallon filafilai na shirme to an dauke wuta ne kawai ku gane kuma ku fahimta ba wai kallon fim ba ne ba aka ce haramun ne kwata-kwata akwai filafilai masu amfani akwai marasa amfani akwai waɗanda kallonsu ma kuma jafahi ne bala'i ne ko ana karanta suratul baqara to sai aljani ya zo tunda an kira shi. Ina fata ana fahimta. Kuma wannan yana nuna kenan koda ana karantawa indai ana kallon irin waɗannan to ba aiki da abin da karatun ya faɗa. Domin ana aiki da irin abin da karatun ya faɗa zai wahala a yi irin wannan abin. To duk gidan kuma ma da ake wannan kallace-kallacen za ka iske karatun Qur'anin ba zai tsaya ba. Zai yi wahala. Saboda Qur'ani yana buƙatar naci. Su kuma waɗannan kalle-kallen duk wanda ke yin su za ga ba ya da lokacin karatun Qur'an. To za a kawo fim awa uku. Idan an gama kuma a sake sanyo wani awa biyu. Kafin ka an kara sha biyu ta yi. Sha biyu ta yi an ɗauke wuta sai bacci. Sai ga yaro ya yi karatu mai kyau. Yarinya ta yi karatu mai kyau ta yi hadda Qur'ani mai kyau. Amma daga an yi aure shi kenan. Shekara ɗaya biyu shi kenan babu karatun Qur'ani ya wasu ya tafi. Maza Allah ya siffanta karatun Qur'ani yadda Qur'ani yake a zukatan musulmi, zukatan waɗanda suka haddace shi. Ya ce kamar raƙumi ne wanda aka yi madabaibai, yadda yake da saurin sabulewa, to Qur'ani ya fi wannan sauri a cikin zukatan. Zai za a karanta ba za ka yi naci ba, to za a samu matsala. Wannan kuma shi ne yake damun da yawa daga gidajen mutane. Ya sa Bature ya kawo sharri na TV. Da irin filafilan da muke kallo duk ba da yaranmu ake yi. Yanzu kuma duk da an fassara su da yaranmu. Sai ga uwa da ƴarta da ɗa da uba suna da awa uku na kallon fim. Amma su ba su da minti 30 na karatun Qur'ani. Babu. Wallahi. Awa uku mutum zai yana akan social media. Amma baya da me, baya da minti 30 da zai karanta Qur'ani. To kaga baya da zai Qur'ani yanzu. Wani da wata in kaga sun aje waya su in dare yayi to caji ne ya kare. Ko data ce ta kare. Ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu, ƙarfe na uku, in kana duba status ɗin mutane duk suna kan net. Kuma ka iya cewa ɗaya bisa goman su ne suke abin kirki, tara ɗin duk shirme suke yi kawai. Bai yi bacci ba, ga datan ya ɓata, ga lokacinsu ya ɓata, ga lokaci ne da ake neman kusanci zuwa ga Ubangiji shi ko bai. Shi kuma a lokacin yake shaidancin dare idan ya yi. Maza Allah ya ce kashin dare na ƙarshe lokaci ne da Allah ke saukowa duniya ƙasan saman duniya saukowa da ta dace da shi ya yake saukowa ba mu sani ba annabi dai ya ce yana saukowa kuma mun yi imani fadar kamar yaya wannan bid'a ne domin sahabbai ba su tambaya ba maza Allah ya ce yana yi Allah yana yi kuwa yana ina mai neman biyan bukata in biya masa. Ina mai neman tuba in kalbi tubansu. Ina wanda fatara ta yaye masa. Ina wanda kunci wannan kowane dare. To a wannan daren za ka ga wasu a kan nan. A wannan lokacin mai tsada za ka ga mutane suna ta buge-bugen net da abin. Akwai waɗanda suke yin abu mai amfani amma dai mafi yawa kawai yanzu duk shagaltarwa ne. To duk wanda ya kai karfe ɗaya kuma yana kallon net ko yana kallon fim kaga da safe ba wani aiki da zai. Shi kuma karatun Qur'ani irin da asuba ne ake bukata ka tashi kwakwalwa fresh. To kaga wanda ya kai karfe 12 karfe 1 ai sai yi sa'a amma zai iya tashi sallah asuba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa asara ce babba da wanda ya kiyaye suratul baqara kuma ya bacci ta rubuji. Asara ce babba ga wanda ya haddace suratul baqara amma ko baya aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin suratul baqara. Sannan asara ce babba ga dukkan wanda yake so Allah ya bashi kariya ga matsafa da mayu da mamugunta da masu jifan mutane da tsafi. To asara ce babba a ce bai iya karanta Al-Qur'an bai iya karanta suratul baqara ba. Ina fata an fahimta. A hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Al-Qur'an shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddiqun man ja'alahu amamahu قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مازال صلى الله عليه وسلم cikin wannan hadisin yake cewa hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake shi alqur'ani shafi'un mai ceto ne mushaffa'un kuma wanda ake bashi ceto ne shi qur'ani mai ceto ne kuma ana bashi damar ya ceci wasu ranar tashin kiyama sai yace wa mahilun sannan qur'ani mai nacewa ne a ranar tashin kiyama yana nacewa a bisa mai roƙon Allah a bashi dama ya ceci masu karanta shi sai manzo Allah ya ce musaddiqun kuma shi abin gaggatawa ne naciyar da yake yi ranar tashin kiyama ubangiji zai bashi dama ya ceci waɗanda ke karanta shi wa man ja'alahu amamahu wanda bi ya sanya qur'ani gabansa qadahu ila aljanna to qur'ani ba inda zai kai shi sai cikin gidan aljanna abinda ake nufi da manja ala amama wanda ya sanya shi gaban sa abinda ake nufi wanda ya dauke shi ya karanta shi kuma yake aiki da shi ba wanda kawai ya rataye qur'ani a gidansa ba ko yayi masa shef irin wannan kawai ya dankali tattabai a gidansa amma kawai ado da an shigo a ce kai ai akwai littattafai a gidan amma an duba ko ba littafi ɗaya da ya karanta ina za ka ɗauke shi kai masa interview a cikin littafin farko ba zai sha ba to abinda ake nufi wanda ya karanta qur'ani ba wanda ya sa ya cikin gafaka ya rataye ba a'a wanda ya karanta sannan kuma ya maida qur'ani ya zanto shine jagoran rayuwarsa duk abinda qur'ani yace ayi yana kokari ya aikata daidai gwargwado duk abinda qur'ani yace kada ayi to yana kokari ya hana kansa ko da abin yayi masa dadi a ran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sanya qur'ani a bayansa kuma saqahu ila an-nar to qur'ani zai wato ingiza shi cikin wuta shine ana abinda ake nufi ba wai ka aje qur'anin a baya ba kamar haka ka juya masa baya a'a ga qur'anin a gidan ka iya karantawa amma kowa baka aiki da shi ko kuma ka karanta amma baka san dokokin da ke ciki ba ballanta na kai aiki da su ko kuma ya zanto ma baka iya karantawa ba kwata kwata kai abinda ka iya kawai idan masifa ta taso ka je wajen malam ka ce ai ma saukar qur'ani amma kai baka iya karantawa to wannan kuma da yawa daga cikin jiwa ga jagororin mu aikin su ke yanzu yan siyasan ne ina suka ga wani lokacin karanta qur'ani dama tun suna yara amma basu karanta ba mushe sa da fitina ta taso mutun ya ebi kullun gwamnati EFCC ta rugo to shikenan sai a ce a tafi a nemi malamai shi sauka dari a yi sauka tsari a yanka ɗan dalo ko kuma a kawo awaki sauka tsari akuya tsari kowace akuya kuma a ce da wukarta daban wannan za a ƙara tsorata ka ne amma meye wani wuka kowace a ce ko kaza tsari a ce kowace da wukarta ko a ce a yanka raƙumi a yi sadaka an yi sauka tsari wallahi zai kalasa menene hikima wai shi bai iya karantawa ba kudi zai bayar shi kuma wannan yana nan zaune shi kuma dama kawai baya da aikin yi shi wato karantawa yake ba dan lada ba shi kudi aka bashi shi kenan kowace sauka dai sai a ce naira 2000 a duba ba daga bakara hannun shi ka sauke a naira 2000 la haka yin siyasa suke zai ga wani ya tafi Abuja ya karbo sauka 1000 shi an ba shi kwangila a naira nawa a naira 5500 shi kuma ya zo ya tara gara da ya ba su a naira 2200 su kuma sai ya ta faɗa ma a kan wani an ba wani kaza an ba wani kaza an ba na wani kaza wani zari idanu ya ba ba shi da yawa ba wani kuma ma kawai gara don zai zo ya ɗiba kai shi gidansu kawai wani gidansa a Abuja ko a wani wuri shi kenan kawai a killace su ai ta dafa abinci ba su da aiki sai karatun Qur'ani saboda mai alifa bakin EFCC ko file din ya bace wannan duk musulmi ne ke yin to wannan ya Qur'ani da Qur'ani ya zan Qur'ani ya Qur'ani zai zama ceto ga wannan kawai kai ba alakarka da Qur'ani sai bala'i ya sauka kana zaka zo wajen Qur'ani kuma a ce shi kuma wani yana nan shi ya iya karatun Qur'anin amma kawai na kudi ne yake ka duba yadda aka mai da ubangiji mugwaye da daukaka yadda aka fahimci Allah kuma wannan wai duk da sunan addini to wani kuma shi matsafi ne da Qur'anin yake tsafi ina ga shekarun baya aka gano Qur'ani kusan guda nawa sama da kofi dubu nawa a sokawai tsammanin ka wanda ba musulmi ba zai wannan aiki musulmi ne zai wannan aiki wanda ya faɗi kalmar shahada kuma ya jahilce ta to waɗannan su ne manzo Allah yake cewa duk wanda ya sa Qur'ani a bayansa to Qur'ani zai kora shi zuwa ga wuta ne Allah ya sauke wannan hadisi ne ingantacce wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatu sahiha sannan kuma haka akwai ruwaya ingantacciya ruwaya Imam Tirmidhi ruwaya ce ingantacciya a cikin wani hadisin manzo Allah yake cewa shi alqur'ani hujjatul laka wa alai shi alqur'ani hujja ne akan ka da zaka kama ka tsira ko kuma hujja ce akan ka hakin aiki da shi ya zanto Allah ya kama ka da hujja a cikin hadisin Buraida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa alqur'anu yajiku yawmal qiyama shi alqur'ani zai zo ranar tashin kiyama kar rajulun sha kamar wani mutum wanda yake gajiyayye wato zai zo da siffar dan adam kuma dan adam din gajiyayye irin wanda ya aiki tilis ya gaji ya kake ganin tafiyarsa to manzo Allah ya siffanta cewa haka qur'ani zai zo ranar tashin kiyama an kawo shi da siffa ta gajiyayye saboda duk wanda ke karatun Qur'ani in dai yana karatun Qur'ani kamar yadda annabi ya faɗa to zaka same shi a kowane lokaci musamman idan gari ya waye da rana zaka same shi kamar a gajiye saboda me saboda da daddare an raba daren ne ana karatu shi yasa Allah ya bi waɗanda ke kashi da daddare su raba dare suna karatu yake ba za su taɓa yin daidai ba amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qashiman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi ya Allah yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ba za su daidai ba da wannan wanda ke al-qunuti da daddare in an ce al-qunuti ana nufin doguwar tsayuwa kai karatu dogo dama sallar dare aka ce karatun aka fi so mai tsayi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu waqa'an inna laka fin nahari sabahan ya salam to shi yasa sai aka siffanta shi da cewa zai zo kama a matsayin mutum gajiyayye saboda duk wanda ya kwana ya raba dare yana qiyamul layli kaga bai samu dama yayi bacci wadatacce ba to in gari ya waye zaka gansa kamar gajiyayye to duk irin wannan siffar Qur'ani zai zo ranar tashin kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yaqulu sai Qur'ani yace ana allazi asahartu laylataka zai ke gaya ma wanda ke karatun Qur'ani yace ni ne wannan din nan wanda na hana ka bacci da daddare wa azamamtu naharika kuma ni ne wannan wanda na sa ka kishin ruwa wato da safe ko a cikin yini baka tsaya ka samu dama ka ci ka koshi ba kana ta karatu baka samu dama ba ka sha abin sha ni ne wannan saboda haka sai ya nufi wajen ubangiji domin neman ceton wannan mutum wanda ke karanta shi wannan hadisi Imam Abi Dawud ya ruwaito shi kuma Imam Al-Bawsari ya ce hadisi ne mai kyau a cikin littafinsa al-mu'allim al-mutalib al-aliya ibn Hajar ma cikin al-matalib al-aliya yace hadisi ne mai kyau haka nan Imam Albani ya inganta shi a cikin silsila duk da yake ya kawo shi kuma a cikin aiki da ya masu nan Tirmidhi ya kawo shi a cikin Baibai amma hadisi ne dai ingantacce kamar yadda malamai suka ce wa fi hadisi Abi Huraira a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa innal qur'an yalqa sahibihi yawm al-qiyamati al-qur'ani zai hadu da mai karanta shi kuma mai yin aiki da shi ranar tashin kiyama hina yanshaqqu anhu al-qabr wato lokacin da kabari zai bude kabari yana budewa mutane suna fitowa to duk wanda ke karanta qur'ani kabari na budewa kana fitowa karatun qur'anin ne zai zo da wata siffa wanda zai tare ka a farfajiyar kiyama walidha saboda haka ne kala saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahilun musaddaqun wa hadha fi silsilati li imam albani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da cewa qur'ani mai naciya ne akan mai roƙon Allah ya bashi ceton wanda ke karanta shi yasa manzo Allah bai bar su habbansa duniya ta tasiri a zukatansu karatun Qur'anin nan shine ake yi dare da rana kokarin karanta shi kamar yadda aka saukar da shi da kuma kokarin yin aiki da dokokin da ke cikin sa wannan shine aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da sahabbansa shi yasa duk inda aka je karatun Qur'ani Imam An-Nawawi a cikin Al-Azkari yake kaito yace idan dare yayi garin Madina idan ka zo kai ka dauka cewa kudin zuma ne ke kuka kawai kowane gida gunjin karatun Qur'ani kawai kiyamul layli mal kana dawinun lahum bil Qur'an yace gunji suke yi na karatun Qur'ani kamar yadda kudin zuma yake kuka mu kuma yau kowane gida kawai akwatin TV ne kawai ga sunan iri iri sun cika gidan da jini kai jawani musulmi yake da wani lokacin kiyamul layli a yanzu sai dan kasan daga cikin bayi awliyaullahi wanda suke boye kansu ba amma san da su ba cikin al'umma sune amma gida nawa zaka je yanzu baka samu TV ba azai wala tudin ka je cin go talaka wannan amma in dai manyan manyan gida ai da wahala tun daga ya an mai da ita sunna ma in zaka aure da yarinya sai ka sai mata dodon bango kato eh an bayyana wannan to manzo Allah bai bar wannan abin yayi tasiri a cikin zukatan sahabbansa karatun Qur'ani iya karanta shi aiki da shi da kuma bin dokokinsa wannan shine abin da manzo Allah ya shekara 23 yana karantar da al'ummarsa saboda shine kalmomi ko ita ce maganar Ubangiji wanda ita kadai ce ke iya canza dan adam duk abin da za a karanta nuna abin da wani ya rubuta to ba zai iya canza tunanin dan adam ba ko ba zai iya jagorantar rayuwar dan adam ba Qur'ani Larabawa sun shekara sama da 500 ba doka suna ta bautar gunki ga su karazube ga kashe-kashe amma Qur'ani ya zo cikin shekara 23 ya canza wannan al'ummar suka zanto khairu ummatin ukhrijal linnas mu kuma ga Qur'anin a tsakanin mu amma kuma bi kowa lalacewa Allah sauke haka yana daga cikin waɗansu daidaikun surori da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna ceto daga ciki akwai suratul muluk wato tabarakal ladhi bi yadihi al muluk wannan ya zo hadisin Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna suratan min al qur'an 30 aya yace akwai wata sura a cikin al qur'ani tana da ayoyi guda 30 shafi'at li rajulin hatta ghufira la ta nemi ceto aka ba ta ceton wani mutum ta tsaya ta jajirce akan neman ceto a wajen Allah har sai da Allah ya gafarta mu mai karanta ta wa hiya suratu tabarakal ladhi bi yadihi al muluk idan ce wannan sura mutun ya ji manci karanta ta duk lokacin kullum in za ka kwanta bacci ka karanta suratul muluk to za ka kalbi ceton ka hadisi ne ingantacce hadisin Imam Tirmidhi haka Imam Hakim haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara yace wannan hadisi ne ingantacce Imam Albani shi ma ya inganta shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato duk wanda ya karanta ta wannan surar to ranar tashin kiyama Allah zai cece shi Allah zai ba ta ceton sa daga nan kuma Allah zai kiyaye shi daga azabul kabari amma da sharadi shine an ya qara'a hal insanu kullu layla mutum ya karanta wannan sura a kowane dare wa an ya'malu bima fiha min al ahkam kuma yayi aiki da abin da ke ciki na hukunce hukunce qala abdullah ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yace man qara'a tabaraka alladhi bi yadihi al mulk kullu layla duk wanda yake karanta wannan sura tabaraka alladhi bi yadihi al mulk a kowane dare mana'ahu allah biha min azab al qabr allah zai amintar da shi daga azabul kabari wato allah zai kare shi daga azabul kabari amma da wani sharadi sharadi na farko ya karanta ta kowane dare sharadi na biyu yayi aiki da abin da ke ciki ba wai kawai ya karanta ba gobe kuma yayi tsafi ina fata ana fahimta zaka iske akwai da yawa waɗanda suke ma haddata qur'ani suna akwai da yawa zaka samu ko yawan su zaka samu mutum bai bacci sai ya karanta wannan sura amma kuma shikenan da gari ya waye zai iya shiga ɗan bukansu da shi da wata mace zai mata magani da za ta sihirta mijinta ko a kori kishiya to kaga wannan bai yi aiki da abin da ke cikin tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku ba ina fata ana fahimta ka karanta waqaya abin da zai raba ka da azabar kabari da safe kuma ka shiga ɗaki da matan wani za ka yi mata addu'a ina fata ana fahimta duk waɗannan abubuwan ana faɗa mutane sai su ga kamar ana yin kamar wasa ko shaguɗe ko habaici ga waɗansu mutane ba haka ba ne ba wannan shi ne karantarwa duk wanda ke cin albarkacin qur'ani ai yana ci ne albarkacin manzo Allah ko to shi ba samu yana tsubo ba yi ba a samu inda aka ce annabi kawai ya zauna aikinsa addu'a kai kawai ka zauna ba karantarwa ba alwala ba sallah ba kawai sai dai addu'a ka iya kuma duk waɗannan mutanen su suka rikita mana ƙasa wallahi su ne za su ce ka je ka yi abin da ka ga dama in kai shugaba ne sai dai in na kabari ya tashi a ɗauko ma fa'idin a sa aljani ya ɗauko ya kawo maka sai cire takardar da ba ka so ka ciccire ka ciccire ka gyara shi kenan a sake bugun ƙasa fa'id ya koma kana kallo sai dai na kabari ya tashi bai ita ba a na kabari ba zai tashi ba kai ne za ka tafi kabari na fata na bai duk wannan yan tsubban su suka lalata mana abubuwan ma arewacin Najeriya wallahi kaga mutum yana yin abin da yake so akan dukiyar al'umma ko ba wanda ya zai masa magana Allah sauke to shine malamai suka ce sharadin dole shine ya zanto cewa kayi aiki da abin da ke ciki kuma ka karanta a kowane dare a cikin wani hadisin aka ce yu'ta min inda ra'sihi fa yuqal idan an rufe shi a cikin kabari shi mai karanta wannan surar a kowane dare ita wannan sura idan mala'iku sun zo kusa da kansa za fa yuqalu sai da ce musu la tastadihunahu ba za ku iya da wannan bawan ba kana yaqumu fi kulli layla ya kasance yana tsayuwa cikin kowane dare falaysa lakum alayhi sabilun saboda haka ba ku da rabo a jikin wannan bawa na Allah ta'ala wato ranar tashin kiyama wato in an kai shi a kabari kenan an kwantar da shi ita wannan surai ita za ta zo ta bashi kariya daga me daga azabar kabari thumma qala sannan sai Abdullahi dan Mas'ud yace kunna fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nusammiha almani'a mun kasance a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sura ta tabarakal ladhi bi yadihi almulk muna kiranta almani'a almani'a muke kiranta abinda suke nufi da almani'a wato wanda ke hana aima bawa azabar kabari wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'aha kullal layla faqad akthara wa atayyaba a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin littafin Allah akwai wata sura man qara'aha kull layla duk wanda yake karanta ta kowane dare faqad akhtarta haqiqa wannan ya yawaita ibada ga Allah wa aqaya wa kuma ya kyautata ibada mai kyau zuwa ga ubangijinsa wannan hadisi ne ingantacce yana cikin littafin sahih at-targhib wa at-tarhib sannan kuma imamu albani ya inganta shi wannan sura tana da matukar falala kaga duka gaba dayanta bata wuce aya 30 ba ana bukata ka koyi karanta ta karatu mai kyau kuma yanzu a kowane dare kana karanta ta kamar yadda ya inganta cikin wani hadisin manzo Allah baya kwantawa bacci kullum sai ya karanta tabarakallazi biyadihil mulk da kuma suratul sajada alif lam mim wato suratul sajada manzo Allah yana karanta su a kowane dare kafin ya kwanta bacci an fahimci wannan wannan duka kaga falala ce game ga karatun qur'ani amma sai kowa wani kowa ya zage danzi shi bai iya ma karanta qur'anin ko fada yake ma da masu karanta qur'ani amma kuma yana son qur'ani ya cece shi in an ce alil qur'ani ya ce mu kenan eh ko bai aiki da qur'anin ba ko bai san ma'anar qur'anin ba hadisin abi ibn mas'ud da kuma hadisin abi hurairah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an duka sun nuna haka suratul tabara suratul tabarak alladhi bi yadihi almulk shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wannan sura ta yi ceto ga wani nan mutum ranar tashin kiyama da lokacin da yake kwanciya kabari har Allah ya gafarta masa yurja liman amana bi hadhihi sura ana fata ga dukkan wanda yake karanta wannan sura wannan kuma ya zo a cikin wato mafahimtar malamai magabata suka ce duk wanda yake yi imani da wannan sura wa hafiza ala qira'ataha kuma ya kiyaye kwarai wajen karanta ta ibtigha'a wajhillah yana mai neman yarda Allah mu'tabiran bima fiha yana mai daukar wa'azi da abin da ke cikin ta min al-ahkami na hukunce-hukunce wal ibra da kuma ainihin wa'azin da ke cikin ta amilan biha yana mai yin aiki da ita to ana fata ta karfi ke san ranar tashin kiyama tun daga cikin kabari za ta bashi kariya ga barin fadawa ga azabar ubangiji ina fata kuna fahimta wannan hadisi dukkanin su ingantattu ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu wanda ke ceto abu na biyu wanda ke ceto daga wato wanda ranar tashin kiyama yake ceton mai yin sa shine as-sawm azumi in an ce azumi kuma ana nufin azumi na farilla kaga dole ne abinda ake nufi azumi na nafila yawan yin azumi na nafila musamman ga wanda yake son maulidi to ga duk wanda yake son ya yi maulidi to a kowane sati sai ya azumi ranar litinin wannan shine maulidin ahlus sunna su kowane sati suna tunawa da ranar da aka haifi annabi jami da yin azumi a cikinta amma kai sai a shekara ne za ka yi maulidin ko maulidin ka na cin tuwo kaga da cikin kowace sunna ya da shedan ya kawo bid'a sai ya sanya wallahi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hikimar da ta sa yake yin azumi ran litinin hikimar ita ce yace saboda ina girmama ranar da aka haife ni saboda gaba daya ittifaki ne akan abu biyu ko ba a samu ittifaki akan abu ne ba an yi ittifaki gaba daya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi ran litinin kuma an yi ittifaki ba wanda ya saba cewa manzo Allah ya rasu ranar litinin amma ba yi ittifaki ba akan an haife shi a watan Rabiu Awwal babu magagganu guda 8 malamai suka yi mabambanta akan wani wata ne aka haife annabi saboda lokacin da aka haife annabin kun duba lokacin jahiliya ne ba a rubutu mutum nawa suka yi rubutu a garin Makka ba su da yawa sannan bayan haka kuma shi sallallahu alaihi wasallam bai tashi gidan masu mulki ba bai tashi kuma gidan wasu mutane waɗanda za a ce waɗannan mutanen wato su ne waɗanda suke da wadata, waɗannan su ne dalilai guda biyu da ke sa a ɗauko tarihin mutane. Misali, in an haife ka gidan sarauta, kaga zai wahala a manta dai ɗin da aka haife ka. Waye haife ka gidan masu kuɗi, zai wahala a manta. Saboda me, akwai barori in a gidan sarakuna ne waɗanda akwai sakatarori masu rubutu. In gidan masu kuɗi ne akwai masu rubuta bashi. Man ya'ya kowa ana ƙoƙari a rubuta. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da ba ko ba wanda ya san me zai zama a gaba. Ballantana a rubuta jesi. Ina fata ana fahimta. So shi yasa ba a yi ittifaki a kan wannan ba. Babu hadisi ma ingantacce da ya nuna cikin wata Rabi'u Awwal kafi. Amma kuma an yi ittifaki a kan me? Ya rasu ranar Litinin, an haife shi ranar Litinin, an so mai masa wahayi ranar Litinin. Wannan duka ittifaki ne malamai suke. So kaga wanne ne ya fi kusa? Wanne ne aka yi ittifaki? Abinda aka yi ittifaki a kan zama shi mutane suka koma ranar. Abinda aka samu saɓani shi mutane suka maida. Ina fata ana fahimta. So ga wanda duk yake so ya maulidi, to sai ya rika yin azumi kowace Litinin. Wa fi zalika falyatanafasul mutana, masu ƙoƙari sai su yi ƙoƙari. So yawan azumi, azumi dalili ne, wato wata ibada ce da ke sa idan mutum ya mutu ya samu ceto. Ruwayi Imamu Ahmad, Imamu Ahmad ya rawaito hadisi daga hadisin Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah. Manzo Allah yace da ainihin wato azumi da al-Qur'ani suna ceton wani bawa ranar tashin kiyama. Yaqulu siyam, azumi zai ce ya rab, azumi zai ce ya ubangiji mana'atuhu ta'amu wa shahawat, ni ne wanda na hana shi ya ci abinci da rana, na hana shi sha'awarsa abinda yake so, da matarsa ya aura, yar bana bakwai shi ma ɗan gwana bana bakwai, ga gari ya waye, ga abinci an ci, ga abinci mai kyau amarya ba ki laifi ko, ga wurin kwanciya mai kyau gado 6x6 ko, ga ma kuma ranar Litinin da ranar Alhamis, ga waza yanayi ya daidaita. Yanayi mai sanyi, ga kuma auren bai sace ba, ga Litinin ta zo, ga Alhamis ta zo, to ne za a yi kenan? To a nan ake tantance, a nan ake tantancewa. Ina fata ana fahimta. To kaga a nan ne ake gane wane ne yake da attakawa wanda ta yi zurfi a abin nan, tunda kaga azumi ne na nafila ba na dole ba. In na Ramadan ne kaga dole ne, in dama wannan ya kaga ga rukun dila za a ce, amma wannan kaga na tadawwahi ne. To shi ne yasa zai zo ranar tashin kiyama ya ce ya Ubangiji na hana shi cin abinci, na hana shi shan abin sha, na hana shi ya biya buƙatarsa ta halal, fa shafi'ini fihi, ya Ubangiji ka bani cetonsa. Fa yuqalu, shi kuma Alkur'ani zai ce mana'atuhu nawma billayl, ya Ubangiji na hana shi bacci da daddare. Duk in kana son hadda Qur'anin ka ta tsaya, to tashi da daddare, ko musamman a cikin me, a cikin sallah. Domin karatu a cikin sallah ya fi lada a kan karatu ba a cikin sallah ba. Duk da yake za ka iya yi ba a cikin sallah ba, amma dai a cikin sallah ya fi lada, kuma ya fi tara natsuwa, kuma hadda ta fi yin ƙarfi, saboda a natse kake karatu, hankalinka ba ya yawo, saboda mai kana sani cewa ai ibada kake yi. Ina fata ana fahimta. Zai ce na hana shi yin bacci, ya Ubangiji ba shafi'ini fihi ka bani cetonsa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa yushfa'ani, sai a baiwa azumi ya ceci mai yinsa, sannan kuma Qur'ani ya ceci mai yinsa. Ina fata ana fahimta. Abu na uku daga cikin abin da ke ceto ranar tashin kiyama shine shahidai, duk wanda ya mutu wa shahada, to yana daga cikin waɗanda za a ba su dama ranar tashin kiyama su yi ceto daga cikin danginsu. In an ce mutuwar shahada kuma, akwai shahada wadda take babba, akwai kuma shahada wadda take ƙarama. Babbar shahada ita ce wadda mutum ya fita fagen fama a lokacin da ake yaƙi na musulunci tare da shugaba wanda kowa ya yarda shugaba ne aka yi masa mubaya'a, sai mutum ya fita, kafirai sun fito, musulmi sun fito. Wannan yana faɗa don musulunci ya tabbata, wannan yana faɗa don kafirci da zina da shan giya da holewa irin na Turawan yanzu ya tabbata da kafirci. Sai aka gwabza sai mutum ya yi shahada irin wannan yakin, to wannan shi yake kira shahidi. Ita ce shahada wadda babu wata shahada kamar ta. Akwai shahada wadda bata kai wannan ba, su kuma waɗannan wasu abubuwa ne kamar guda 20 da wani abu, kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin Fathul Bari. Duk wanda ya mutu shi ma ana cewa shahidi ne. Ina fata ana fahimta. Kamar misali mutum ya mutu a sanadiyyar ciwon ciki, ko mutum ya mutu a kogi ruwa ya cinye shi, ko mutum wuta ta kone shi, ko gini ya zubo masa, ko mace ta mutu a sanadiyyar nakuda, ko kuma mutum yan fashi su kashe shi, ko yan ta'adda su kashe shi. Duk wannan ana kirga su a matsayin shahidai, amma shahadar su bata kai waccan ba. Wannan duka ana kirga su da matsayin cewa idan mutum yana da imani idan ya mutu, to shahada ne. Duk waɗannan abubuwan da muka ambata da waɗansu waɗanda aka ambata a cikin hadisi, to amma shahidai da ake nufi a nan ana nufin ga sunan su ne waɗanda suka yi shahada a filin fama. Wannan kuma hadisinsu ya zo a cikin hadisin Miqdam, yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li shahidi inda Allah sitta kisalun ga wanda duk ya mutuwa shahada, to yana da wasu dalajoji guda ɗaiɗaiɗaiɗai guda shida wanda ba wanda ke takara da shi a kan waɗannan darajojin, in dai ba ɗan uwansa ba wanda ya mutuwa shahada. Dali wato daraja ta farko, yughfaru lahu fi awwal qatratin min ad-dam, jinin farko, ɗigon jinin farko da zai ɗiga na bindigar da aka halbe ka da ita, ɗigon jinin yana ɗiga ya ɗige da zunubin ka gabaki ɗaya, ka koma kamar ranar da aka haife ka. Wannan wanda ya mutuwa shahada kenan, daraja ta farko. Wa yura maqa'idahu min aljanna, kafin a zare ransa mala'iku za su nuna masa gidansa a cikin gidan aljanna. Ba zai bar duniyar ba sai an nuna masa benayensa a cikin gidan aljanna. Darajarsa ta biyu kenan. Wa yujaru min azabil qabr, kuma za a tseratar da shi azabar kabari. Wanda azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an nemi mutum azaba, duk dabbobi suna jin azabar da ake. Abu biyu ne kawai ba sa ji, dan adam da aljani su ne kawai ba sa ji. Daraja ta uku, wa yu'minu min faza'il akbar, wannan firgitar wadda ake yi idan an busa kaho, to shi Allah zai amintar da shi a lokacin yana cikin nutsuwarsa. Sannan wa yudha'u ala ra'sihi tajun wa qaf, sannan idan kiyama ta tsaya za a sa masa wani kwalkwali na zinari da ke nuna waɗannan masu daraja ne. Kafin a farfajiye kiyama suna tashi za a gansu da wannan taji din, wani kwalkwali ko rawani ko wani abun nan da ake sawa a ka na zinari, ana ganinsu da wannan alamar a farfajiye kiyama an san shahidai ne. Sannan abu na ƙarshe wanda abu na gaba da za a yi masa, wai zawwaju, za a aura masa minis naini wa saba'ina min hurul id, za a aura masa ƴan mata na hurul id guda 70, ƴan mata guda 70 wanda Allah ya ce uruban atraba, ƴan mata ne tsare kun juna ba wanda ta fi wata. Sannan abu na gaba, wa yushaffa'u 70 min aqaribihi, za a bashi ceton ya ceti mutum 70 a cikin danginsa, a cikin danginsa ba, mutum 70 za a ce ya cece su. Allah zai lissafa, kaga dangin naka ma ai kai wata kila guda nawa ka sani, amma ranar tashin kiyama duk za ka kawo maka su wace wannan ma ai kai wata kila babanka suka sani to shi ko babanka wata kila ya san babansa shi ma wancan kakan ya san babansa shi ma wancan ya san abun nan duk Allah zai laya su ga sunan dangin kuwa da dangin uba duk ga sunan zuriyar wane ne sai a ce ka ce ta daya biyu ka ce ci wannan ka ce ci wannan ka ce ci wannan wani mai shirka za a ce a banda wannan kai koma a ka ce ci wancan ya mutu da tauhidi ke ci wancan in ba dan wannan shahadar da kai ba da watakila aikin su zai kai su aljanna amma sai an kona su shekara miliyan ɗaya ko miliyan biyu to amma sun da kai shahada sai ya ce to ci wancan ci wancan ci wancan ina fata an fahimta mutum 70 da aka ce za a aura masa ƴan mata 70 wannan ba shine ke nuna iyaka matan sa ba kenan ba wanda ya san adadin mata da za a ba dan aljanna uba Allah ba tunda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce ce akwai wata khaima shema ba Bahaushe ke cewa ko khaima idan sarakuna za su fita rangadi a da ana kafa tanti yace to akwai wani tanti a cikin gidan aljanna kowane dan aljanna yana da wannan tanti tsawonsa tafiyar nawa ne yace tafiyar kilomita 60 ne za ka yi a cikin tantin kana tafiya ya ce gaba ɗaya cikin tantin mata ne naka ne kai kalai mu gaskiya kuma ko tanti mai tsawon kilomita 60 gaba ɗayan sahurul ini ne na ɗan aljanna ne to bayan waɗancan kuma ga guda duk ga guda 70 da za a aura ma wanda ya shahada dukkaninsu kuma ba wanda ke ganin kewar wata ballantana a yi fada ko a yi fitina kuma siffofinsu Allah ya gaya mana dama ya ce ka annahunna baydun maknun shi yasa duk wanda ya ji tsoron Allah to hankalinsa ba zai tashi ba in ya rasa a nan ya san watakila in an je can akwai abin da Allah ya aje masa haka Allah ya ce ma musulmai in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju Allah ka bamu abu na hudu ko na biyar ko daga cikin abaiban da ke ceto ranar tashin kiyama shine mutuwar yara kanana idan aka samu musulmi ɗansa guda uku ya haifi ‘ya’ya guda uku sun mutu kafin su balaga to waɗannan ‘ya’ya za su karɓi ceton mahaifiyarsu da babansu ranar tashin kiyama wannan ya zo a cikin hadisin Anas ɗan Malik da hadisin Abu Sa'idin al-Khudri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ran yana yi ma mata wa’azi yace ma min kunna imra'atin tuqaddimu salasa min waladiha illa kanu laha hijabun minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake ma mata wa'azi yake cewa babu wata mace a cikin ku wanda za ta rasa ƴaƴanta guda uku wato su riga ta mutuwa kafin su balaga da ce waɗannan ‘ya’yan sun kasance hijabi ne ga barin shiga wutarta ina fata ana fahimta sai wata mace ta ce ya ma’aikin Allah wasu naini da mai guda biyu fa sai manzo Allah yake cewa mai guda biyu ma za su kasance tsari kanu la hijaba minan nar za su kasance mata tsari ga shiga wuta wannan ba wai mata kawai bane ba a'a wani hadisin ya nuna hadisin Imam Muslim ya nuna wani mutum ya tambayi Abu Huraira lokacin da ɗansa ya rasu ƴaƴansa guda biyu suka rasu hankalinsa ya tashi ya samu kansa cikin damuwa sai ya zo wajen Abu Huraira ta yake tambayarsa yake cewa ga abin da ya samu gare ni kuma ina cikin damuwa ya ce ko akwai wani abu da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan wannan abin da nake cikinsa wanda zai sanya na man zuciyana sai Abu Huraira ta yace kwarai da gaske ya ce ya ji manzon Allah yana cewa sigaruhum lawamisul janna ƴaƴansu ƙanana waɗanda suka rasu su wake nan su musulmi ya ce to waɗannan kamar masu kewayawa ne a cikin gidan aljanna ina fata ana fahimta sai manzo Allah yace ya talaqa ahaduhum abuhu yala suna kewayawa a farfajiyar kiyama ko a farfajiyar nan kafin ayi hisabi sai yaro ya hadu da ubansa a farfajiyar kiyama aw qala abawaihi ko yara suna kewayawa ƴaƴan musulmi kawai sai su hadu da iyayensu ga ubansa ga uwarsa ya gani kuma tunda al'amari ne na Allah kaga zai gane su domin ya fito ta tsatsansu tunda ittifaqan malamai babu sabani a tsakanin malamai gaba daya an tafi akan cewa ƴaƴan musulmi da suka mutu waɗanda basu balaga ba dukkaninsu suna cikin gidan aljanna wannan babu sabani inda sabanin yake kawai akan ƴaƴan kafirai waɗanda basu musulunta ba kuma ƴaƴansu suka mutu suna kanana anan sabani yake amma duk malamai sun yi ittifaki yaran musulmai suna cikin gidan aljanna ina fata Allah fahimta to zai kewaya a farfajiyar kiyama sai ya hadu da mahaifiyarsa ko ya hadu da babansa fa ya'khudhu bi thawbihi sai ya kama rigarsa saboda akwai waɗanda Allah zai tufatar da su riga ranar tashin kiyama aw qala bi yadihi ko manzo Allah yace ko ya kama hannunsa ya rike hannun babansa da mahaifiyarsa yaro sai manzo Allah ya kwatanta yace kamar yadda nake rike da rigarka fala yatanaha hatta yadkhula aljanna ba zai saki hannun uwarsa da ubansa ba har sai ya nemi ceto a wajen Allah an bashi ceto ya shiga tare da su gidan aljanna ina fata kuna fahimta ashe kenan ba musiba bane ba dan yaron ka ya mutu yana karami kawai mutun ya ta kira ihu ko mace ce ta ihu wannan duk baya daga ciki ina fata ana fahimta hatta waladun wahi har ko da dan guda ɗaya ne ma in ɗa guda ɗaya ne wannan ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah kare yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza matal walad al-abd idan yaron wani bawan Allah ya rasu قال الله لملائكته الله zai ce da malaikunsa qabtu walada abdi kun karbi wato dan bawana wato kun je kun karbi ran dan bawana fa qabtu samaratuhu wa abihi to ai kun karbi abinda zuciyar farin cikin zuciyar sa ke domin ba abinda dan adam ke so irin dan sa Allah zai ga yawa malaiku ai kun karbi abinda zuciyar sa take so فيقولون نعم يا رب سي ملائكو سي تي قريا اوبنجي فيقال سي الله يتي مسو ماذا قال عبدي منين باوا لا يفدا لوكين دكو كنسرا يوان دانسا فيقولون سي تي حمدك واسترجا يا غودي مك يتي الحمد لله سنن يي استرجا ان لله وانا اليه راجعون هنا فاتا ان فهمتا wato wannan kalmar ita ce sharafi idan ɗa ɗaya ne lokacin da aka karbi rayuwarsa ka ce alhamdulillah kuma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u fa yaquluna sai Allah ya ce ma mala'iku fa yaqulu sai Allah ya ce ma mala'iku ibnu li 'abdi baitan fil janna ko gina ma bawa na gida a cikin gidan aljanna wa sammuhu baital hamdi ku sanya ma gidan suna baitul hamdi sai a gina maka gida tun kafin ka je sai a rubuta baitul hamdi da sunan ka ji sai ku shiga gidan da kai da ɗanka ranar tashin kiyama wannan hadisi imamu turmizi ya rawaito kuma hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya ce laysa fihi ikhtilafun anna abna'il muslimina fil janna babu sabani tsakanin musulmi cewa dukkan ƴaƴan musulmi suna cikin gidan aljanna ina fata an fahimta bayan wannan ma akwai ayar qur'ani ubangiji mabuwayi da daukaka ya fala cewa yara za su yi ceto iyaye ma za su cece yayansu a cikin suratul ra'd ubangiji mabuwayi da daukaka yace jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار haka Allah ta'ala yake cewa a can cikin suratul zariyat in ban manta ba addu'an nan da suke cewa rabbana wa adkhilhum jannatin a cikin suratul ghafir mala'iku ne suke addu'a rabbana wa adkhilhum jannatin adnin lati wa'adtahum wa man sala'a min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizur rahim wa qihimu sayyi'at wa man taki sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta haka can cikin suratul zariyat Allah ya ambata yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim bi shay kullu ri'in bima kasaba rahim ina fata ana fahimta wato duk wannan suna nuna kenan mutum zai iya shiga aljanna uba yana da daraja da ya samu daraja ta 100 uba ya samu daraja ta 10 sai ya ce to ku daga darajar dan inda uban yake ko kuma uban ne ya samu daraja ta dan ne ya samu daraja ta 100 uba yana a ƙasa sai ya ce a daga darajar uban ina fata kuna fahimta sannan abu na kusa da na ƙarshe tunda an nuna lokaci yayi dama guda 7 ne abu na biyar shafa'atu salihin bayan Allah wadanda suke na kwarai za su ceto ranar tashi kiyama wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim kitabul iman daga hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akhlasal mu'minuna minan nar yayin da mu'mine suka tsallake wuta ai ba tashi ba kuma yayin da mu'minai suka tsallake siradi hankali ya kwanta ke domin babu wanda hankalinsa ke kwanciya ranar tashin kiyama sai idan ka ketare siradi to inda aka ketare siradi hankali ya kwanta kafin ma a shiga aljanna manzo Allah ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ine muku rantsuwa da wanda numfashi na yake a hannunsa ma minkum min ahadin bi ashaddu munashadatan lillah ba wanda ya kai mumini mai imani a cikin kuku a yanzu ba wanda ya kai mumini mai imani a wannan ranar magiya zuwa ga Allah mabuwayi da daukaka a bisa ceton ƴan uwansu waɗanda suka fada a cikin wuta ina fata kuna fahimta wato kasan in an ketare siradi da yawa duk sun fada kuna tafiya da mutun ya sulmiya kai ma kana Allah Allah to yanda aka ketare waɗannan da suka ketaren kaga kawai suna ketarewa dama ruwan alkausar za su sha kawai sai su shiga aljanna to hankalin su ya kwanta sai su koma suna magiya wa Allah suna roƙon Allah ya ubangiji ɗan uwan mu fa ga su can sun fada me suke cewa manzo Allah ya ce rabbana suna cewa ubangiji na ya ubangijin mu ikwanuna kanu yusalluna ma'ana ya ubangiji ga ƴan uwan mu can tare muke yin sallah da su wa yusumuna ma'ana tare muke yin azumin ramadan da su wa yuhajjuna ma'ana tare muke aikin haji da su duk ayyukan alkhairi ya ubangiji tare muke yi da su fa adkhaltahumun nar amma ga su can sun fada a cikin wuta suna ta nutsu ba su samu damar ketare siradi ba ya ubangiji ka cece su ka ba mu ceton su za su nace suna wannan addu'ar bayi waɗanda suke na kwarai fa yaqulu sai ubangiji ya ce musu iza habu ku tafi fa akhruju man arafahum minhum ku je ku shiga cikin wutar malamai suka nuna wannan yana nuna kenan wutar lahira ba ta da tasiri ga wanda yayi imani duk wanda ya yi imani to wutar lahira ba ta da tasiri a kansa Allah zai ce ku je ku shiga wutar ku fitar da duk wanda kuke iya ganewa a cikin wutar fa ya tunahum sai su zo su shigo cikin wutar tare da mala'iku fa ya'rifunahum bisuwarihim sai a tuno musu a nuno musu fuskokin ƴan wutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna gane su da surorin su saboda wuta ba ta cin fuskar dan wato musulmi saboda me saboda duk gurabun da ake alwala to wuta ba ta cin su la taqurun nar suwarihim wuta ba ta cin fuskokin su ana nuno su kawai shikenan fa minhum man akazatu an nar ila nisfu saqai daga ciki sai su ga wani kawai yana cikin wutan wutan ta zo masa har iya rabin kaurinsa kawai yana linkaya yana nema ya nutsi a ciki
ومنهم من أكذته الكعبة ونكم وتتاني سيكي كوي واتو وينسى كوي سيكي غني لشينا تلنك آيات فيخرجونهم سيسي في تولس ويقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا من أمرتنا ذات شياء وبنجي ينزكم جمم في تد والأنك كتم في تدس to waɗannan kaga mu'mine ne waɗanda suke salihan bayi kafin ma a shiga cikin aljannan sun nemi ceton waɗanda suka sulmaya cikin wuta a cikin me a lokacin da suke ƙetare sirati Allah zai masa umurni duka yace ku tafi cikin wuta duk wanda kuka sani ku fitar da su to kaga tunda Allah duk wanda kuke iya ganewa ku fitar da su to kaga tunda Allah ne zai masa izini to kaga za a nuna musu wanda Allah yake so ne kawai za a nuna musu sai su fitar da shi an fahimci wannan masu ceto na shida shine shafa'atul mala'ika mala'iku za su yi ceto wannan kuma ya zo a cikin ayar Qur'ani Allah yake wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda da yawa da yawa da yawa daga cikin mala'iku a cikin sammai ceton su baya wadatarwa ga kafirai illa min ba'da an ya'zana Allah sai dai bayan Allah yayi izini idan Allah yayi izini kuma ya yarda to wannan shine za a ceta kaga kenan ceton mala'ikun zai tabbata ne amma da yaushe da izinin Ubangiji zuwa ga waɗanda suka yi imani haka nan Allah ya sake fada a cikin suratu Saba yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabeer nan ma ana magana ga mala'iku sai ceto na karshe shine ceto na bakwai shine huwa a'azamu shafa'a shine ceto mafi girma shine ceto na bakwai wanda in an yi shi shikenan magana ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ceto alqur'ani yayi ceto surorin alqur'ani sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto mala'iku sun yi ceto to abin da ya rage shine shafa'atu rabbil izzati wal jabru ceto na karshe shine wanda Allah zai shine wannan ceton shi kuma yazo a cikin riwaya abi sa'idin al-khudri yake cewa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a Kitabut Tauhid yake cewa fa ya shafa'um nabiyuhum wal mala'ika was-salihun fa yaqulu al-jabbar yayin da mala'iku da salihan bayi da annabawa suka gama yin ceto sai Allah mabuwayi yace baqitu shafa'ati abinda ya rage kawai yanzu shine ceto na fa yaqbudu qabdatan minan nar sai Allah ya wata danka guda daya a cikin qabzatan minan nar danka guda daya ubangiji ya subhanallah wai san adadin da za a danko qabzatan maza Allah ya ce ubangiji zai danka guda daya a cikin wuta fa yakhrujuna aqwaman kadi istishu za a fitar da waɗansu mutane sun riga sun zama gawayi ma Allah zai fito da su fa yulqauna ana yana danko su kawai sai a watsa su cikin wani ruwa da ke jikin kofa aljanna ana kiransa ma'ul haya sai manzo Allah yake cewa da an jefa su cikin wannan ruwan sai su fito naman jikinsu sai ya rika tsurowa kamar yadda idan kai shuka take tsurowa a cikin wata ruwayar manzon Allah yace za su fito ne mabambanta kamar yadda idan kai shuka da shukar da kai a cikin rana da shukar da kai a cikin inuwa idan ka duba suna da bambanci to haka idan an jefa su a cikin wannan ruwan haka naman jikinsu zai toho mabambanta da launi iri-iri malamai suka ce za su fito da launi iri-iri ne kamar me saboda bambance-bambance wajen aikin su amma fa yakhrujuna ka'annahum lu'lu' za a fitar da su bayan an tsunduma su cikin ruwan nan sai a fitar da su kai ka ce lu'lu'u ne saboda kyau da walƙiya da suke yi fa yaj'alu fi riqabihim kawatim amma sai a sanya wani hatimi a wuyan su wannan hatimi abin da yake rubuta a cikin wuyan su shine ha'ula'i utaqa'ur rahman an buga hatimi a wuya amma ga sunan su koma kamar lu'lu'u malam wani ban sha'awa fa yadkhuluna aljanna sai a shigar da su aljanna fa yaqulu ahli aljanna yan aljanna za su ke cewa ha'ula'i utaqa'ur rahman waɗannan su ne yan tattumi rahama adakalahumullahu aljannata bighairi amalin amiluhu Allah ya shigar da su aljanna ba tare da sun yi wani aiki ba ba wani aiki da suke banda kalmar shahada ina fata kuna fahimta domin ai a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa izini ya shiga ya fitar da hatta wanda ke da nauyin imaninsa wanda bai kai gwargwadon nauyin ƙwayar zarra ba ma ai an fitar da su to waɗannan ba su aikata alkhairi ko ɗaya ba a rayuwarsu banda kalmar shahada lokacin da Abu Sa'id al-Khudri yake faɗan wannan maganar yake cewa wanda duk bai yarda ba wa kala Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wanda duk bai gaskata wannan hadisin ba to sai ya karanta fadin Allah da Ala da yake cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra dan sai Allah baya cuta daidai da ƙwayar zarra wato kalmar tauhidin da suka faɗa kawai ubangiji a dalilin ta ya tsamar da su ba su taɓa aikin alkhairi ba fa yaquluna rabbana qad akhrijna man amartana ay abaya mu'minai sun fitar da mutane masu yawa wanda Allah ya musu umurni amma ga waɗannan kuma sai ubangiji magwayi da tsokaka ya ce wannan ceto na ne ceton rabbil izzat wal jabarut ceton arhamur rahimi wato ubangiji zai danka guda ɗaya kamar yadda wacce ruwaya ta nuna lam ya'malu lillahi khairan qattu basu taɓa yin wani aiki na alkhairi ba a wajen ubangiji sun riga sun kone sun babbace amma za a fitar da su bayuta min alma ana fito da su wata ruwaya ta nuna kuma za a ce yan aljanna su watsa musu ruwa daga cikin gidan aljanna suna watsa musu shikenan sai naman jikinsu ya toho waɗannan mutanen wannan hatimin a cikin gidan aljanna yan aljanna za su rika kallon su har ma ana kiransu jahannamiyun to wannan abin sai yake musu ciwo sai su roƙi ubangiji magwayi da ɗaukaka bayan an sa su aljanna za a ce musu duk abin da kuke gani ku ce an ba ku naku ne wa lahu mithluhum da kwatankwacin ma wannan annunka yanzu suka shigo su ce ah ubangiji ke kai zan ba ku ma wata falala wadda ta fi wannan wata falala ce wadda ta fi wannan ya ce na yarda da ku daga yau ba zan ƙara fushi a gare ku ba to wannan abin wannan hatimin sai su roƙi Allah magwayi da ɗaukaka su ce ya ubangiji ka kawar da wannan alama daga gare mu don daga an gan su kawai ana gane cewa wannan ha'ula utaqa'ur rahman ana jahannamiyun sai ya ubangiji ka kawar da wannan gabarin shikenan sai ubangiji ya share wannan hatimin gabaki ɗaya shikenan yan aljanna sun zanto yan aljanna gaba ɗaya to daga nan sai a kulle wuta kuma a kulle aljanna ba sauran wanda zai ƙara shiga aljanna ba kuma wanda zai ƙara fita daga cikin wuta shike ma damatu samawati wal ardi illa ma sha Allah Allah ka tsare mu daga azabar Allah ka tsare mu daga azabar to tun da an ce lokaci yayi akwai sabubba da ke sa a samu ceto sai ku kiyaye sabubba ne guda biyar ko guda shida zan karanta su ba tare da ne sharhi ba tun da lokaci yayi sababi na farko mutum ya yawaita addu'a saboda Allah ta'ala ya ce walillahi shafa'atu kullillahi shafa'atu jami'a ceton nashi ne to tunda ceton na Allah ne ashe duk wanda yake son ya shiga cikin ceton manzon Allah sai ya roki wa kenan sai ya roki Allah tunda haƙƙi ne na Allah ba inda Allah ya ce ceto mallakar wani ne ya ce ceton nashi ne saboda haka sai bawa ya dage da addu'a ya ubangiji ka sanya ni cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ubangiji ka albarkace ni da samun ceton annabinka ko ya ubangiji kar ka haramta mani ceton annabinka da waɗannan lafuzan amma ba za ka ce ya annabi ka cece ni ba domin ceton ba nashi bane ba na Allah ne ina fata ana fahimta ina fata kun fahimta hanya ta biyu da ake samun ceto shine mutun ya samu ikhlasi a zuciyarsa duk abinda zaka yi a rayuwa in dai ya shafi addini to ka sa Allah a cikin zuciyarka wallahi duk wanda yayi aiki ba don Allah ba ya gama hasarantar da rayuwarsa duk wanda yayi aiki babu ikhlasi to sani aikin banza yake yi Allah ba zai karba ba saboda haka duk wanda ke son ya shiga cikin ceto ceton masu ceto ya masa amfani to ya sa ikhlasi a cikin aikinsa kuna da hadisin da muka wuto Abi Hurairata ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne zai rabautu da ce samun cetonka manzo Allah ya ce ai dama ne tsammani ba wanda zai riga ka wannan tambayar kai Abu Huraira saboda kwalayinka a cikin ilimi sai manzo Allah ya ce wanda zai rabauta a cikin mutane da samun cetona sai manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah amma sai manzo Allah ya ce khalisan min qalbihi ya faɗa ne da ikhlasi Allah yake nufi a cikin zuciyarsa to wanda duk ya faɗa da ikhlasi wannan yana cikin waɗanda zai za su rabauta da samun cetona saboda haka duk yadda za a buga da kai a wata ibada wadda ake ka tabbata kayi don Allah kun ga yadda aka wawantar da matasan mu ba wannan rayuwar tamu haka kawai mutum ya zo ya ta yin wani abu da ake yin aiki ma ba yanzu rashin ikhlasin ma har ya fito fili a zahiri mutum yana faɗa bari mu yi don abin kaza mutum ibada za ka yi ma Allah kuma kana ce bari kai don wannan hatsari ne kwarai da gaske ga hadisi nan muna ta karantawa innamal a'malu binniyat gaba ɗaya magangara kowane aiki karɓarsa ko rashin karɓarsa akan ikhlasi saboda haka kar ka yadda wani ya ɓata maka addini kai ta yin abu ba don Allah ba duk abin da za ka yi ka tsaya ka yi shi don Allah abu na uku kasaratus sala yawan sallah musamman nafilolin nan nafiloli ko musamman da daddare ka yi ƙoƙari in kana yin nafilan kuma ka ɓoye ma mutane wanda nafila a gida shi yasa aka ce tafi wato samun ikhlasi a bisa nafiloli da ake yi a ina a masallaci amma in sallar farilla ce ka zo masallaci sallar nafila kuma ka damu da yi idan ka koma kai kadai a gida da daddare yawan yin sallah dalili ne da ke sa mutum ya samu rabautuwa da ceton masu ceto saboda hadisin ma'adan daga Abi Talha ma'adan ibn Abi Talha yake cewa ya haɗu da Sauban shi Sauban ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sauban ne ya haɗu da wa ma'adan ibn Abi Talha yake cewa ka gaya min wani aiki wanda zan yi shi idan na yi shi kuma zan shiga cikin gidan aljanna fa sakata sai ya yi shiru sun masa'alahu ya sake tambayarsa ya ce ba ni labarin wani aiki mana kai ne sahabi da ka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka bani labari sai da ya tambaye shi so uku sai numfasa ya ce wallahi wannan abin da ka tambaye ni ma na tambayi manzon Allah irin wannan tambayar da kai mani fa qala sai ya ce mani alayka bi kasratu sujudu ina umurtaka ka yawaita sujjada bi ma'ana ka yawaita sallah da sujjada zuwa ga Allah fa innaka lan tasjudu lillahi sajadatan ba wata sujjada daya da za ka yi don Allah illa rafa Allahu biha daraja sai dai sai Allah ya daga darajarka wa hubbat anha biha khataya wa hubbat anka khataya kuma ubangiji ya kankare maka zunubinka gabalinta a cikin wata ruwaya ta Abu Dharr al-Ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wata sujada da zaka yi ko sallah guda daya sai Allah ya daga darajarka kuma ya kankare zulubinka kuma ubangiji ya gafarta maka saboda haka yawan sujada yawan sallah musamman sallolin nafila kuma in ka tashi kai da ikhlasi hanya ta hudu ta samun ceto ko ta biyar shine me shine wato yawan sujada ko ace yawan sujada ko ace yawan sallah in an ce yawan sujada ana nufin yawan sallah in an ce yawan sallah ana nufin yawan sujada sai dai kuma yawan sujadan wani lokaci an yi sujada ba a cikin sallah ba kamar wuraren da ake karanta Qur'ani guda 14 duk an so a yi sujada kamar sujadar shukuri wani abun farin ciki ya same ka ka fadi kai sujada dan gode ma Allah duk wannan ana yin ina fata ana fahimta ko bukata ta same ka ka tashi kai sallah raka'a biyu ka roki Allah do ana yin wannan ina fata kula fahimta wannan ma ya zo a cikin hadisi hadisi ingantacce hadisin Rabi'a wanda yace yana tafiya tare da manzo Allah shike masa hidima in za a tafi yaki yace ya manzo Allah manzo Allah ya tambaye shi yace ka tambaye ni me kake so ya Rabi'a sai yace ya manzo Allah so nake in makwabtaka da kai a cikin gidan aljanna manzo Allah yace awa gairu zalik ko dai wani abu ba wannan ba yace huwa za ya manzo Allah ni dai wannan nake so ina son makwabtaka da kai a cikin aljanna sai manzo Allah yace fa ahinini bi kasarati sujudi to ka taimake ni kuma ka taimaki kanka da yawan yin sujada wannan dalili ne da ke sa mutum ya shiga cetan masu ce ina fata kun fahimta abu na karshe shine me shine roƙa ma annabi alwasila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisin sa yake cewa ubangiji magwayi da daukaka lokacin da yake wa minan laili fa tahajjat bihi nafilatan laka sai yace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sai manzo Allah yake cewa wani matsayi ne guda daya tak babu mai shi duk duniya a cikin mala'iku da annabawa da manzanni matsayi ne guda daya na bawa ne kuma guda daya yace ina fata in zanto ni ne wannan bawa sai manzo Allah yace duk wanda yayi sallah duk wanda ya ji kiran sallah liman ya yana kiran sallah to ya faɗi abinda liman ya faɗa wajen hayya ala salah hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah bayan liman ya gama kiran sallah sai kai mu annabi salati salati kuma ana nufin salatul ibrahimiyya ba salatul fati ba salatul fati ba don salatul fati ba na annabi bane ba shi annabi ya karanta ba amma an ce wani ne ya yi masa ko lafuzan su ne masu kyau dai oho ne daidai ba salatul fati ba mu mun gamsu da wanda annabi ya karantar salatul ibrahimiyya in ka gama wannan shikenan sai ka roƙa masa alwasila shine allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعثه مقاما محمودا للذي وعدت ايانا ذاك يا ايانا ني حديث يا انغانتا سولن دو وانشن دا يكي قالوا زياده تي ا cikin hadisi wanda baya cikin abin da huffa suka kiyaye wannan shine mahfuz ina fata an fahimta manzo Allah yace duk wanda ya roka man alwasila ya karanta wannan yayi malami ya faɗa abin da liman yake faɗa sannan bayan haka yayi man salati sannan ya roka man alwasila manzo Allah yake cewa ceto na ya tabbata a kansa saboda ai ka roƙa masa wani matsayi ne to tunda ka roƙa masa wani matsayi to menene kai kuma manzo Allah zai saka maka da shi shine manzo Allah ya saka maka da me da ceton sa ranar tashin kiyama ina fata kun fahimta wannan shine a takaice yan abubuwan da na iya kalatowa akan abin da ya shafi ceto da lakcocin sun yi tsayi sai a yi hakuri sati mai zuwa kuma sai mu ɗora a kan karatun da muka yi sai kuma mun zo kan wata gaba wanda ita ma ya kamata a yi magana a kanta sai a ɗan yi talkisi mai tsayi yadda mutane za su gane kuma ina fata dai duka lakcocin an ɗauka sai dai lakcar da muka yi ta sati da ya wuce malam mai ɗora a darul fikir ya ce waya sabata ɗauka ba in akwai wanda ya ɗauka na wancan satin da Allah sai ya ba dalisu sai ya dora saboda mutane da yawa suna tabi daga wurare da dama ba dora ba dora ba kuma ga shanyi mission dinta to bai kamata ba in har akwai wanda ya dauka daga farko zuwa ƙarshe sai ya ba dalisu insha Allah ta'ala to wai in ba za mu wa ta kila sai ai repeating to in har za mu repeating yayin da mun gama littafi saboda kalam yawa yawa an samu ko akwai yawa an samu wa insha Allah to sai sai karba shi yasa yake